Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kamun wata mata 'yar shekaru 25 mai suna Hawwa Habibu da ake kyautar zaton ta kashe 'ya'yanta biyu masu shekaru 6 da 2 ta kuma raunata wata yarinya mai shekaru 10. A cikin hirarsa da manema labarai, kakakin rundunar Abdullahi Kiyawa ya ce ta aikata laifin ne ta hanyar amfani da makami tare da rufe gidan lokacin da ta far musu.
Ranar Asabar 3/10/2020 da misalin karfe 11:30 na safe mun samu rahoto daga unguwar Diso ƙaramin hukumar Gwale da ke nan Kano akan cewa wata mata mai suna Hawwa Habibu yar kimanin shekaru 26 ta kashe 'ya'yanta guda biyu, wato Irfan Ibrahim ɗan kimanin shekaru 6 da kuma Zuhura Ibrahim yar shekara 3, sannan ta raunata wata guda ɗaya mai suna Aisha Sadiq yar kimanin shekaru 10, sannan kuma ta gudu. Mun garzaya da gaggawa, mun ɗauke su mun kai su babban asibitin Murtala da ke nan cikin gari, inda likita ya tabbatar mana da cewa 'ya'yan nata guda biyu sun rasu. Ita kuma Aisha aka mai da ita babban asibitin Malam Aminu da ke nan cikin gari, inda yanzu haka an sallame ta ta samu sauki. Bayan samun waɗannan bayanai, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Abu Isani PSC Kalamu Wahid ya tada 'yan sandan Operation Puff Adder wato Kankace Kwabo tare da basu umarnin kamo wannan mata a cikin awa 24, wanda Ubangiji Allah ya ba mu nasara an kama ta a jiyan misalin karfe 10:30 na dare. Yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Abu Isani PSC ya ba da umarni a dawo da wannan korafi babban sashen bincike da ke Banfai bangaren kisan kai domin a fada da bincike don gano dalilin da ya sa ita wannan baiwar Allah ta aikata wannan aika-aika. Da zarar an kammala bincike, ko shakka babu, za a gurfanar da wannan duk aka samu da laifi a cikin waɗannan kisan kai.
A bayanin mahaifin yaran kuma mijin matar Ibrahim Haruna Aminu ya ce matar ta fara nuna alamun taɓin hankali kafin faruwar wannan lamarin.
Bayan da safe misalin karfe 9:55 ta gaya min cewa ga wasu sun zo gidanta za su kashe ta. Na ce suwaye, ta ce mace biyu namiji ɗaya. Na ce suwaye, ke da waya a gidan, ta ce ita kaɗai ce. Na ce ina yaran, ta ce ai yaran su ne waɗanda za su kashe ni. Sai na ce Hawwa ki cigaba da addu'a saboda ma a washe kafin washe gar ranar na soma jin kalamanta alamun ba ta cikin hayyacinta, tana banganu na rashin wanda dai ba mutum ne mai hankali zai yi su ba. So haka sai na ce Hawwa, una ce ki addu'a ga ni nan kuma zan zo yanzu da an ɗauke ruwa. Saboda haka bayan minti biyar sai ta ƙara kira na, sai ta haɗa ni da yaran. Karamar ta so min magana, ta ce abba ina so a bani bobo. Na ce kenan ummanki ta ɗauko miki a wardrobe ina. Sai babban shi ma ya karɓa, ce abba a bani ni ma. Na ce kai ma a baka. Sai ta kashe. Daga nan na taso na taho mota ta lalace a hanya, na yawa aboki nawa ya zo ya ja ni muka kai mota gurin gyara na ƙara so gida. Na shiga na gaida mahaifina, na shiga gidan na ƙwanƙwasa na ji shiru. So haka da na samu ƙullina na buɗe, shi ne sai na tarar da abin da ya faru, na tarar da yara kwance cikin jini da kuma ragowar guda ɗaya wadda take ita ba ta rasu ba sai sara a jikinta.